Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Manyan jami'an tsaron Amurka sun yarda cewa ayyukan soja da kasar China take yi a baya-bayan nan, ciki har da gwajin makami mai karfin gaske, wani babban abin damuwa ne. Sakataren tsaro yana mai cewa idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka, to hakan ba zai faru ba. Amurka ba kasa ce da take tsoron takara ba, inji Lord Austin, yayin da yake shirin gabatar da jawabi ga jami'an gwamnati da kamfanonin kera kayan tsaro da yammacin jiya Asabar a taron shekara kan tsaro a California. Manyan jami'an sojan Amurka sun sha nuna damuwa na tsawon watanni, suna masu gargaɗi ga Beijing wadda take kokarin rufe gibi yayin da take kokarin zarce Amurka a matsayin babban karfin soja a duniya nan da shekaru goma masu zuwa. A jiya Asabar, sama da mutum 50,000 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a Faransa a cikin sa'o'i 24 a daidai lokacin da batun COVID-19 ke ƙara yawa, duk da miliyoyin mutane da suka yi allurar rigakafi. Kasar ta samu mutum 51,000 da suka kamu da COVID-19 a cikin wuni guda, a cewar hukumomin kiwon lafiya. Adadin kamuwa da cutar a Faransa ya kai 118,000 a tsakiyar watan Afrilu, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta Jami'ar John Hopkins. Faransa ta samu sabbin kamuwa da cutar akalla 41,000 a rana ɗaya a wannan mako, idan aka kwatanta da kasa da 28,000 da aka samu a makon da ya gabata. An kwantar da mutum 694 a asibiti a cikin sa'o'i 24 da suka wuce, ciki har da wasu 119 da suke tsananin ciwo. A jiya Asabar, jami'an zaɓe a Gambia sun fara kirga ƙuri'ar da aka kada bayan rufe rumfunan zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar na farko cikin shekaru da dama da bai hada da tsohon shugaban ƙasar Yahya Jammeh ba. Wani muhimmin mataki da ake gani tamkar wani ci gaban demokaradiyya ne aka samu a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. ‘Yan Gambia sun shiga dogayen layuka domin sauke alhakinsu na demokaradiyya, yayin da ake ƙara kira ga tabbatar da adalci bayan mulkin Jammeh. Kusan masu zaɓe miliyan guda ne suka yi rajista jefa ƙuri'arsu a cikin akwatuna da ke ɗauke da sunayen 'yan takara guda shida. Shugaban ƙasar mai ci yanzu Adama Barrow yana cikin waɗanda suke fafatawa a wannan takara, wanda ya ba Jammeh kashi a zaɓen shekarar 2016 a lokacin da yake ɗan takarar jam'iyyar adawa. Shugaba Barrow ya jaddada cewa dole ne hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta ta kasance mai adalci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ranar 9-10 ga watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin taron koli na demokaradiyya, wanda zai hada da shugabannin duniya da kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajenda don samun ta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar yin aiki tare. Taron dai wani bangare ne na yakin neman zaɓen Biden na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokaci da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke ƙaruwa. Manufar taron ita ce ƙarfafa demokaradiyya, kare jama'a daga mulkin kama karya, magance cin hanci da rashawa da kuma inganta haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin Biden, za a ƙarfafa shugabannin su ba da sanarwar takamaiman ayyuka da alƙawarin yin gyare-gyare na cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofi. A ƙarshe, wani gwaji da aka yi na tsaron sararin samaniyar ƙasar Iran a jiya Asabar a yankin Natanz da ke tsakiyar Iran ya haifar da tashin bam a wani wuri mai nisan kilomita 20 daga cibiyar nukuliyar Chadid Ahmadi Rochan, a cewar wani soja da kafofin yada labarai na cikin gida. Sa'a guda da ta wuce, an gwada ɗaya daga cikin na'urorin makami mai linzami na yankin don tantance shirye-shiryen da ake yi a ƙasa, kuma babu wani abin tsoro, inji kakakin rundunar Amir Tarkani a gidan talabijin na ƙasar. An ji karar fashewa a sararin sama a garin Badrud, kilomita 20 daga cibiyar makamashin nukuliya, a cewar jami'an kamfanin dillacin labaran IRNA. Gwajin da sojojin Iran suka yi na zuwa ne yayin da ake kokarin sake fara tattaunawar nukuliya ta shekarar 2015 a Vienna a ranar Litinin.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Kana buƙatar ka tai wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa ina zaka tsana Allah ina zuwa boku ina zuwa alayyadi dole in bari
abubuwan sai dai ai ta
hanku yanzu dalilin da yasa
yayi ko kuma musan dalilin ba Allah kai mun kwashi kan mutum ga
to wannan gobe wasa
jama'a masu jimu da sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiya da sake kasancewar mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa akai miki dole shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a wannan mako wannan shirin yana kasuwa yan gumi da ke tsofar kasuwa a jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya inda aka hada sai da kayayyakin abinci kama daga shinkafa da doya da hatsi da dai sauransu har da ma man girki kuma yanzu haka dai gani na shigo cikin wannan kasuwar kuma ga yan kasuwar nan masu saye da sayarwa suna ci gaba da musaya
kasuwa a kasashen ya take kasuwa a
yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kungiya ta masu sayar da gumi a tsofar kasuwa a jihar Sokoto.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Bilyamin Isa Muhammad, sakataren masu sayar da shinkafa tsohon kasuwa. To kasuwanci babu abin da za a cewa sai dai alhamdulillahi saboda kowa san irin situation din da ake fuskanta yanzu na ƙasa. Mutane ba su da kuɗi don haka dole kasuwanci irin roshin din da ake wurin sayayya kaya dole ya ɗan ragu.
Ya farashi yake yanzu na sayar da gumi din don gashi na gani daban-daban watakila akwai hawa na ɗaya na biyu na uku ya za ka yi mana bayanin yadda farashin yake a yanzu
farashin shinkafa ya ta'allaka ne daga kyanta da kuma yanayin tsaftarta wanda an mataki na ƙarshe wadda ita ce Jamila da yanzu dai ga halin da ake ciki ana sayar da buhunta naira 48,000 wanda shantalinta sai ya kai 45,000 akwai CP wadda tana bi mata ana sayar da buhunta 46,000 shantalinta ana sayar da shi 42,000 sannan akwai yar tara wadda ita kuma ita ke bi ma CP kamar mataki na uku ita kuma ana sayar da buhunta naira 44,000 shantalinta ana iya sayar da shi naira 40,000
to kamar waɗanda sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da su masu hada-hada da cinikayyar sayan shinkafan nan suna kokacewa farashi yayi tashin gauran zabi bisa la'akari da yadda suka saba sayan ita shinkafar a da shin menene ya kawo wannan matsalar
gaskiya wannan matsalar da ake samu mu especially in mun kai consider da irin babban shinkafa ita da mutanen da ke hituwa daga kudu suna yawan sayar su cikin pakin din na yamcin Dangote ma'ana 50 kg so kaga ita mutanen da ke sayanta sun yi mata yawa kuma ta dan yi karamci tsabanin karamar shinkafa wanda in an ka duba babban shinkafa da karamar shinkafa za a duba a ga cewa lalle karamar tarin jaye babba to kaga tunda karamar tarin jaye da yawa dole farashin ta ya kasa ita kuma babatun da ba ta da yawa kaga farashin ta dole shi karu saboda masu sun ta sun yi shinkafa yawa muna gogoriyar sayanta wurin da muke so ta muna iya sayan su kara naira 500 ko naira 1000 wanda adda kaya idan ya ga kari kuma kari zai bi
a baya bayan majalisar dinkin duniya ta yadda wani rahoto wanda ya nuna watan Disamba na gobe za a fuskanci matsalar rashin abinci a sassa daban-daban na duniya kamar ku da kuke wannan hada-hada ba ka ganin wata kalubale ne
to lalle dai hakkin wani kalubale ne wanda ni a matsayina nake tunanin ana iya samu ne to sai dai in ta'allaka shi da irin wannan matsala da ake samu ta bandage saboda mi suna hana matsalaka zaman lafiya da kwanciyar hankali duk yanda talaka ya so ya noma abu domin ya ciyar da kai ne samun mu wasu kuma su ma su ci to kaga abin ne yana da wahala sun da yanzu ba za ka iya kirga ko kauyuka nawa ko gari nawa ya tashi sanadiyar waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba in babu zaman lafiya babu ci gaban rayuwa don haka muna fata Allah shi kawo mana karshen waɗannan matsaloli
ga wata mai sayar da abinci muna tare da ita ya kasuwa Aisha
wallahi ina yin kasuwa alhamdulillah sai abinci da tsara
to ya ana samun riba koko dai an gode Allah
an dai gode Allah
ba to menene fatar ki nan gaba abubuwa su sauko wata kila a samu wadata ko
a'o ta amene ka ga mu shirin biki ko mana gari kasuwa
jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ni tare da wani da ciyon kungiyar masu sayar da kayan abinci a jihar Sokoto
sunana Ibrahim Birema mai gumi tsohon kasuwa kasan koji kungiya dole sai an hankuri don akwai wanda ke wanda su lafiya za ku bata gari sannan shi doka na kungiya dole mutum ya bi ta ko ina su ko bai so iyaka ɗan kaso kanka abinda dokokin mu na kungiya zaka awo da kwanon da ya kamata ka auna da shi wanda baka tawayewa abinda mutum ya sai shi aka fanka bashi
amma akwai zargin da aka dade ane muku idan kun so wannan shinkafa da sauki kuna tsananta ma jama'a sannan abu na biyu kuma shine ana zuba manja idan tana wata kala ta sauya kala
wannan labari yana wannan kai batun a ce wa a sa mashinkafa wata mai don ta canza launi wannan ba ta kawo nan gare mu ba kowa ya san wa da kawada abubuwan suke abin lalacewa
to wannan barazana ta yan bindiga da suke kara kaina a sassan karanan hukumomin jihar Sokoto kamar sun kawo muku illa
dole sun kawo kwarai don ko sai kanin jiya an kama mutanen ma dogon awu wayan sun ta sayan shinkafa 30 mafara ranar 30 sun ka taso an ka an kama su
to me za ku ga ma hukumomin Najeriya game da wannan dauki dai dai
hukumar Najeriya sun kasa aiwa Allah ya ka abuna kawo wanda ta ho lokaci Allah ka wani sauki ne kana bukatar ka ta wani gehe ka so kaya saboda jin tsoro baka zuwa dole ka zauna wuri guda duk inda aka sayar da shinkafa Najeriya la babu inda ba shiga ba ina yakin kaso alƙadirin Bauchi ina yakin Tunni ina zuwa Zaki Bet ina zuwa Katsina Ala ina zuwa Boko ina zuwa Alayidi dole in bari
to a gehe daya kuma ga ni wata kasuwa ɗan doya a tsofar kasuwar ta Sokoto dake kusa ga masu sayar da shinkafa kuma yanzu haka yana tare da jagoran ita wannan kungiya ta ɗan doya
sunana Chairman Zakiru Mai Doya tsohon kasuwa yanda ne yake gaskiya an samu matsala daga can Neja domin doyi gare su wana sun samu matsalar rikici-rikicin lokacin da ake ciki shi ya kawo mu a wanjada har ya kawo gare mu sannan doya yanzu nan tun daga can za a samu doya ƙasa fara gura wanda za a ce suwa 2,000, 1,500 ta ƙasa da ita 700 yanzu nan
wasu mun kuna koka yadda farashin yake kamar wannan matsalar da ka faɗa ita ta kawo ƙarin tashin farashin
rikici-rikicin nan wanda ba a samu zama lafiya shi ya hana ma'aikata shiga gonakin su yi aiki har abubuwan ya kasance ya lalacewa da ya kaiwa da ba a so
akwai wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nuna cewa zuwa watan Disamba za a shiga wani yanayi na ƙarancin abinci ku da kuke wannan hada-hada kun ga alamu haka
lalle mun ga alamu haka kullun suka je suka dawo suka ce muna farashin ya ƙara tashi yau in kaje kware doya naira 100,000 an hako ma sati zaka sai ta 120,000 kaga wannan abun su aka cewa mun lalle ga muna ganin yana zuwa kuma kadan kadan
ko gashi yanzu jihar Sokoto inda ake neman doya da sauran jihohin arewacin Najeriya yan bindiga sun kara kaina sun hana kwalliya ta biya kudin sabulu kamar me za ku gaya ma hukumomi
to kuma ta tattalin cewa ta kula da talaka talaka ba abin banza ne ba kuma ba shi an ne suwa ba domin me sai ya aiki ne an shigo da shi birni sannan birni ka rayuwa duk kauye ta mutu to ita ma birni za ta mutu ba kauye ya zo gona ta ya aiki kuma yan bindiga dadi sun azama harajin da su cewa dole na wasu ya ba da kuɗi ya zo kuma ɗiba a wannan idan bai ba suwa ba za a zo a yi musu maya guda a dare guda a tashe su gari to duk shi ya kawo waɗannan matsalolin ne har ya zan wasu ko aikin ba su samu yi ba
sunana Alhaji Abdul Asir Mai Doya tsohon kasuwa sakatare yan doya farashin doya bara gaskiya abin hayi don ga cikin matsayin da shekaru mu suna sana'a bai ga ganin yawan gaida yake irin nan wannan lokacin ba kuma ga abubuwan mutane suna fama da matsalolin rashin kuɗi a ce ina ka noman doya na irin wajen Jenneja State irin wajen Plateau State da Nasara waɗannan wajen duk babu zaman lafiya nan ma ne da su ma inda aka noman doya shekaran jiya ma an zo a cire doya su san cewa manoma noma kowa kada ya kuskura a cikin gibin amfanin gona
dan wasu da muka tattauna da su suna azama matsalar gare ku suna cewa kuna tsanantawa ba nan matsalar take ba kenan
a su matsalar ai ba nan take ba ai nan take wani bai sauka ba dole mun sauka amma an kaje kaso tsada dole ke ma ke bi tsada nan kike zuwa tsada
to amma akwai wani zargi da aka yi muku misali idan an kawo mota biyar ta doya a rana sai a ce mota ɗaya kuke samkewa saboda kada a samke ta da yawa ta yi wato ta faɗi kasa warwas ni zaka ce
gaskiya ina mai tabbata maka a halin da yanzu to yanzu an kaje hidin doya mota guda ba za ka ci mora na waje ba a sauke ba kisa da abin ma ya mai karanci an kaje ne ka so kwariya 50 kin ba kin kudin ka ya so kwari 30 ko kuma kwari 20 ko kuma kwari 10 farashi kan hauka
sauka
jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kuma wannan shiri ya zo muku ne daga kasuwar tsohuwar kasuwa da ke Sakkwato a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya
masu sauraro kada a jafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Guinea bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo karshen cutar Ebola sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta kasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Shifa dake karamar hukumar Karu a Abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato Dr. Isa Adamu Mavu likita barka da wannan lokaci
barka mu da warhaka
to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan cutar Marburg virus
Marburg virus disease ko kuma ce Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda kan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cutuka da yawa to amma Marburg virus disease ko cuta ce wadda take da daukar hankali musamman a West African countries misali kasashen Africa ta yamma kuma ko kwana-kwanan nan an samu abin da ya shafi ya wuce mako biyu da wani abu aka samu kuma lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar Guinea tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan guje-guje aka gano cewa ita wannan cuta ta Marburg virus disease sai take tattare da wannan
shin menene alamomin cutar
idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar takan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin baya a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da suka iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bambanta irin wannan amma gaskiya abin da ya shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar Ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mutum zuban jini to sai zama to galibi zamu san masu kallon mu da sauraron cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu ƴan bambance-bambance tsakaninsu wato kamar yadda na faɗa da farko alamominsa sun haɗa da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zaman to koda ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana dai bayan gida ba akan daidai yadda ya kamata ba sai kuma mutuwan jiki don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu sun san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole kaga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya rinka tafiya karama daki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wannan rashin tafiya ko rashin tashi ya rinka wasu abubuwan da ya kamata ya daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to zaki ga mutum daga baya hala daukansa ba zai iya wata ba sai a yi ga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu so wannan shine most of the stage na complications da akan wato in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi
to likita kamar su suka fi kamuwa da cutar
bisa ga dukkan alamu hukumar lafiya ta duniya bayan bincikinta da ta yi sosai za a gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkuwan jikinsu bai da karfi sosai kamar abin da muke kira immunocompromise waɗanda dama yanayin jikinsu na abin da ya shafi garkuwan jiki ba su da shi amma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkuwan jiki ko kuma ne da wani lokaci abin da ya shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu ko kuma akwai cututtuka da suka dan addabi mutum daga bayan hala garkuwan jikin sa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga bayan garkuwan jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cututtuka suna shiga a hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alƙaluma game da akan mutane misali sai kuma waɗanda kawai kin san ga abin da ya shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cututtuka barkewar cututtuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kamar ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cututtuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwan jikinsu ba ta da karfi don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwan jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwan jiki shi ma yakan zamantuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kaman misali zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan
shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane
kware kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cuta akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu a asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jinin sa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jinin sa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da hand glove misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba daidai bane a ce ya taba ka kai kuma mai kula da marasa lafiya to haka nan a gida idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun dai tun daga mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lalle in jinin na kunshe da wannan kwayar cuta tana iya kama wani to jin da kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma ya daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lalle bincike yana cewa akwai alƙaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu na san dai maganar taba jini ko wani abu ya fi yawa asibiti asibiti ba mun san da dama kan je asibiti da sunan za a samu sauki ko lafiya daga baya sai kaga an samu sayan kurakure wani daga baya za ka ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu wa'annan su ne kananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa akwai alƙaluma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙaluma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙaluma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansana wani abu misali alƙaluma da suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan ba ma cutar ma bugu kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai daukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a sai kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine aya ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani kin za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma soso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala dama tunda mun san asibiti ba gida bane ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa hannu misali da kuma abin da ya shafi abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu to kin ga idan aka amfani da mask na takunkumi abin da ya shafi na abin da za a je kwarin sa asibiti ko wani abu dun da dama za ki ga mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka maida asibiti ya dawo kaman gida a wurin su a zauna anan a tashi a koma nan
to likita daga karshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu dan daukar matakan kariya game da cutuka
shawara da zan bada san cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fara kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da ya shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zanto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma a asibiti gashi ka zo baka lafiya kana iya zuwa baka yi bayani baka lafiya a za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zanto cewa wannan cuta da ake son a gano ma ko wace ce a jikinka bata yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa
to masu sauraron mu kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mabo sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.